mai saurare da fatan kana cikin koshin lafiya. Sunana Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. A duk lokacin da mutun yayi arba da kudin wata kasa abun gwanin ban sha'awa domin da wuya a tsanci kwarzane a jikinta. Sai dai mutane da dama sun shaida cewa idan aka yi magana ta takardar Naira Najeriya abun sai wanda ya gani domin wasu yanayin nasu a dakune duk sun fita hayyacin su. Abin tambayar shine ya aka yi takardun naira ke saurin lalacewa ko tsufa koda kuwa a wannan watan aka buga su. Wasu na ganin masu liki a wajen bukukuwa da yadda ake kasuwancin sabbin kuɗi na taka rawa. To amma me ya kamata a yi? Me kuma doka ta ce kan kuɗin da suka tsufa suka lalace? Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba halin da mutum zai iya jefa kansa idan har aka same shi da wulakanta takardun naira da yadda za a bada gudunmuwa wajen inganta kuɗaɗen. Kasuwa na daga cikin waɗanda ke yawan yin arba da irin waɗannan kuɗaɗen da suka ji jiki domin ana tunanin sun san hanyar da za su iya shigar da su. Wakilinmu Ali Baban Karfi ya zanta da wani ɗan kasuwa a Tudun Wadan Zaria.
Sunana Nasir Lawal, kasuwar Tudun Wadan Zaria.
Ya zaka bayyana yadda ake kawo maka tsofaffin kuɗaɗe ya gagu?
To gaskiya ya gagun kuɗaɗe sun matsa mana gaskiya don yanzu halin da ake ciki kusan sau da yawa zaka ga kawai duk wanda zai zo galibi kuɗin shi zaka ga mafiya yawa duk sun yayyaki. Hakan yasa gaskiya muna fama da wannan matsala a halin da ake ciki yanzu.
Cikin kuɗaɗen wanne aka fi kama, 200 ko 500 ko 50 ko 100?
To gaskiya galibin ƙananan kuɗaɗen nan sun fi yagewa. Saboda ban sani ba ko yara sun fi mu'amala da su ne ko ba su da ƙarko ne ba su da inganci ban sani ba. Amma gaskiya galibi waɗannan musamman waɗannan na ƙasa daga naira 50 naira 20 zuwa dai ƙananan nan na ledan nan za ka gan su kaca-kaca, wata ma ba ɓangare ɗaya wani gatan su nan gaskiya kaca-kaca. Sai kuma wani lokaci za ka tadda 'yan 200 da naira 100 nan su ma ba su da kyau. Duk sun tsufa ne ya aka yi ban sani ba dai.
Ya kake da su idan haka?
To in aka kawo su wasu mu amsa, wasu sun ma fi ƙarfin mu amsa, wadda kuma muka riga muka amsa da yawa sai mu musu aiki. Don wasu lokuta sai mun sa an samu salate, an ware waje lokaci guda, an ta gyare-gyare a yanke wannan a jona wannan a dasa nan a haka dai muke tafama gaskiya da su.
Idan ka ba mutane waɗannan yagun kuɗaɗe ko tsofaffin suna amsa?
To wasu su amsa sakamakon ƙarancin canji da muke fama da shi. Idan suka shiga kasuwa kuma su ma su yi ta fama da mutane, wasu kuma ƙarshe ma su ke amsa. Haka muke ta fama da wannan matsala yanzu.
Wani mataki kake ɗauka don ganin cewa kuɗaɗen ba su lalacewa?
To matakin da muke ɗauka a yanzu shine kamar yadda na fara ambata a baya, mukan ware mutum ɗaya ya samu lokaci da reza shi da almakashin shi da salatef ya ta ƙoƙarin face-face ya yanke wannan ya dasa da wannan wadda ba ta da ɓangare a kalli wanda ɓangaren inda za a iya yanka a jikin wata matatta a tada ta domin dai a samu dai kar hasara ta yawa. Amma wannan matsala muna fama da ita sosai.
To a zagayen da baban ƙarfin ya yi cikin gari ya jiyo mana ta bakin wasu masu sana'ar da kuma al'ummar da ya ci karo da su ɗauke da tsaffin kuɗi suna ƙoƙarin sayayya.
Yanzu ga nan da mai haya da keken nafe na ga kana ta kayariya da mutane wajen canji, ya kake ne da irin wannan tsaffin kuɗi da ake baka?
To tsaffin kuɗin ne abin ya fi ƙarfin yadda ake zato. Yanzu duk kuɗin ne yanzu ba su da ƙarfi. So in mun karɓa mukan je wani lokaci na kan je ne in samu salatin sa. To in ka zo ka ba mutum canji sai ka ga ya kyansa, in ba canji wani ka ga ya haƙura wani kuma ya karɓa hakan nan.
To amma kai din kana karɓi haka nan an baka tunda za a haune ba sai da kai ba?
To ya zan yi, ai in ban karɓa ba zan yi asara, kawai ka dinga zama ne kana ma mutane Allah ya sa, ai ba zai ba mu fita a nan. So in na karɓa na kan je in daure ne in gyara abin da ya gyaru sai in je in sha mai da shi.
To kai kuma waɗanda kake ba kuma ya kake da su misali?
To wanda na kan ba wani kan ce Allah ya san, ce to ai ni ba ni ke gyara kuɗin nan ba, yanda aka ba ni ma haka na ba ku. Kun gani a gaban ku kike ganin wasu in sun riga ku sauka suke badawa. So haka nake fama da mutane wallahi.
To me kike gani ya kawo waɗannan ya gargaɗe wa kuɗaɗe?
To gwamnatin ne ga ta nan ga ta abin nan kuɗi ne wani kusan sa'a na ma kuɗin. Tunda aka jera wani yanzu wani sabon da wuya ka ga sabon kuɗi ma yanzu ba shi kawai. To ba mu san inda halin gwamnati yanda take ciki ba. Ko wanda yana buga kuɗin ne ko yana yake ciki oho. Ko kila wanda suke sata ne su kwasa gida suke buga sababbi a wurinsu saboda sai wurin biki za ka ga sababbin kuɗi kafin ya zo mana nan mu ya zama jagali.
yanzu gani da wani da na tsince shi akan hanya mai sayayya mallan na ganka kana ta kokarin fito da kudade ne haka da tsofi da masu dai gasu nan ya kake wajen sayayya in ka zo
suna Suleiman kuma gaskiya muna dan samun matsala kai in za a baka mari kyau in baka rabu to kun fa idan ba za ta yiwu ba kai kuma in ka bayar a ta jakare kare to haka nan muke ne saboda ta juya ta saboda gaskiya ba sabon ni yanzu da bodan ga sabon kudi an kwana biyu gaskiyar magana wallahi na kwana biyu ga sabon kudi ba
to kana nufin wato wajen sayayya ko kuma wajen an san kai ma kan sha wahala ke
ina shan wuya kwarai da gaske tunda yake idan da lafiya launi haka ba za mu samu wannan matsalar tunda muna da abin siyarwa ko muna siyo muna siyarwa to kaga idan da kudin ba za a samu irin wannan ba wayannan kudi fa ya kamata a ce in sun shiga banki ne kansu fito to sai ka ce wanda ga bankin ma ake zuwa da su to ya za mu yi ba mun ne za mu yi dole mu hakura
wato wani lokaci idan ka je bankin ma
irin su suke ba mu mun je bankin in mun ce a canza sai to da me za a canza mana to kaga ba yana da mari da zamu yi haka mu mun je mu karbo kudin mu kuma sun ba mu wanto ya za mu yi tunda dole ne a hidima
in ka tashi mika ma wanda kuma kai sai ya wajen shi ba
shi kuma ka riga jakare kai shi in ka ba shi ma sai kun dinga gaddar da mi sun yi yaga su sabbin ma da aka yi su yanzu sun ma fi tsofaffin ma saurin lalacewa kuma me kawo kan nan uhu
sunana Muhammadu Sani shi wannan kudi muna cikin wani yanayi ne wanda yake kan akwai hali da aka samu kai na kudin ma an ce an buga sabbin nan gara tsaffin nan ma da sabbin to nan ana haihuwan guzuma ne da kwance uwa kwance ga ba kudin sai wayannan mushan gizaga saboda da sun riga sun takarkashe sun yi taushi kamar mu kudin mutane ma sun yi taushi balle wannan kudin to haka nan muke manage a dan lallaba a samu wanda za a samu na sawa bakin salati
yanzu kai an ba kana karbi
a zan karba mana zan karba
to idan ka je kashe waya kake da
a na kace to in ba ku karba ba ni ma haka nan za ku zauna masu son ciniki na su ma karba suke tattara su mika ba manyan diloli in sun je sayayya
me kake gani ya haifar da haka
to abin da ya haifar da haka halin da tattalin arzikin mu ya shiga kuma da halin ko in kula da shugabanni ke nunawa a kasar nan saboda ba kasar ne ba talaka ne a zukatun su ba kansu ne kawai da kusa yayin su
to washin mai doka ta ce game da mutanen da suka bada gudunmuwa wajen lalacewar takardar naira zamu ji karin bayani amma kafin nan dan kasuwar da baban karfi ya zanta da shi malam Nasiru na kasuwar Tudun Wada na ganin lalacewar takardar naira abu ne da za a iya cewa idan bira da sata da dawa da wari su kansu ƴan ƙasa na da rawar takawa
to gaskiya idan muka kalli gida Najeriya kusan arewacin Najeriya mun fi fuskantar kalubale dangane da matsalar yagaggun kuɗi domin mutun yana kama hanya nan zai tafi kudancin Najeriya zai tadda kudaden su na gartattun kudade ne idan mutum ma ya gigi ya amsa ƙarshe yayi hasara hakan yasa dole yake taka tsantsan in aka kawo mai yagagga yake amsa wanda duk ko ya kalli zai hasara dole ya taka tsantsan
kai mana bayani yanda kudade misali wani tafiya da kai ka ce mu akwai ko wani karin bayani zaka yi mana
gaskiya mu kanmu nan muna fama da matsala domin idan ana daukan matakai nikin an san wannan kudade mu kanmu da muke bada gudunmu wajen lalacewa su abun zai sauki domin na yi kasar nan naji kasar India kudi ne na daure a rubali wajen kokarin zaro guda ɗaya sai ta dan yage yagun ma sai ka kula wanda a ƙarshe kudin nan ina ji ina gani ta zama mun hasara kasar suka ki amsa duk inda naje da an ga yagun nan ba zan amsa ba wanda da akwai makamancin wannan matakin a kasar nan za a musa musa sauci wannan matsala ba za ta ta'azzara ba amma ko nan kudancin Najeriya yadda mu nan ake walakanta kudi gaskiya su can suna da kulawa to duk mutumin da ko ya san in ya amsa ƙarshe a bashi da shi ya hasara to kaga zai taka tsantsan sabanin ko duk yadda ta lalace aba in na baka ka amsa kai ma ka bar haka ake ta fama da wannan matsala dan haka ina kira gare mu gaba ɗaya talakawa na arewacin Najeriya inda nake ganin wannan matsala ta fi girma da gaskiya mu rike kudaden mu da inganci ita kuma gwamnati inda yadda za a yi ta ƙara inganta wannan kudi gaskiya ina kira gare ta ta ƙara wannan kudi namu inganci
an gaida malam Nasiru to barista Ma'ruf Muhammad lauya ne mai zaman kansa yayi mana ƙarin haske kan abin da doka ta ce game da mutanen da ke wulakanta takardar naira
sunana Ma'ruf Muhammad ya kace kuma ni lauya ne mai zaman kaina kuma ina da offices a nan Kano da kuma birnin tarayya Abuja da farko dai kafin shekara ta 2017 babu wata doka da ta shafi irin wannan abubuwa amma a shekara ta 2017 akwai dokar babban banki ta Najeriya Civil Act 2017 wanda sace na 21 ya zayyano laifuffuka wanda idan mutum ya yi su zai iya zuwa gidan yari na daya akwai irin yanda ake watsa naira din nan a wurin biki a yi liki ko kuma a zubar da ita a dinga tattakawa ko a yi rubutu a kai ko a samu pin ko stapler dan san stapler din na kasa fadanta da Hausa abun matsi takarda a magalita da shi ko kuma duk wani abu da zai canja wa fuskar nera ko kuma ya taba wani rubutu a jikin ta duk laifi ne
kamar da
ya ta siye da siye da siyarwa na nera duk wannan doka ta sashi na 21 ya haramta
kamar da ya cewa wani hukunci aka tanada ga irin masu
hukuncin da aka tanada hukunci ne da doka ta tanada ga duk wanda aka kama da wannan laifin aka gurfanar da shi a gaban kotu zai iya zama a gidan yari na wata 6 ko kuma zabin tarar na 50,000 ko kuma hada masa da tarar ta 50,000 da daurin wata 6 to abinda mutane za su fahimta muke so mutane su fahimta kullun doka ta magana tara ko dauri ba kawai a cikin adadin za a ce mutum ya biya 50,000 menene da mutum aka kama mutum da laifi fa doka ta hukunta shi akwai abubuwa da dama da su passport da su tafiya kasar waje da su takara ta siyasa da abubuwa da dama da duk wanda aka kama da laifi aka yanke masa hukunci wannan damar ta sabuce masa hatta neman admission ko kuma neman gurbin karatu a makaranta ko wani abu makamancin haka ko neman aiki duk aka kawo mutum ya taba aikata wani laifi kuma an yanke masa hukunci ai ko ya biya tara ko ya yi zaman gidan yari to wannan dama za ta iya sabuce masa
amma me mutum yayi kamata yayi idan yaga ana wulakanta takardar naira
to idan mutum yaga ana wulakanta takardar naira ko aya ana ga cikin da shi ba jami'in hukuma ba ne ya sanar da hukuma mafi kusa ko yan sanda ko civil defense ko hizba ko wani wata hukuma da take hana aikata laifi a sanar da su saboda dauki matakin shari'a kan wanda yake aikata wannan laifi
masu sayar da kudade ana ganin suna bada gudunmuwa wajen lalacewar takardar naira su waɗanne mataki ya kamata a riga dauka a kan su tunda an san yawanci inda suke
shi ma musu ma masu sayar da irin wannan kudade sababbi wanda ake likawa wannan laifin shi ma ya shafe su amma yawanci mutane ne ba sa daukan mataki ba kai kara kuma kamar kwanakin ba ko anan Kano akwai wanda aka kama da irin wannan laifuka na sayar da sababbin naira saboda ka duk wanda ya je siyar ko ya siya ko ka je siyarwa ko kuma ka je siya aka kama ka da kai da wanda ya siyar maka da me siyarwar da kai da ka je siya duk kun aikata laifi kuma duk za a iya gabatar da mutum a gaban kotu
amma ya kamata mutum ya ki amsan tsohon kudi da ya lalace
bai kamata mutum ya ki amsan kudi da ya lalace ba in dai ba lalacewa ta kai intaha ta ce wan a'a ko lambar jikin kudin ta goge ko kuma wani ko kuma ya ga kudin an wulakanta shi ko kuma an jiga shi a ro ko wani makamanci haka da alamar tambarin neran babu a ciki amma tabbas ga gajjen kudi dan karba kudin ya gajjen kudi ba zai fi bane tun dan ka karba zaka iya kai shi banki kuma bankuna suna karba suna canza
a ganinka kamar me ya kamata hukumomi su yi idan har ana so takardar naira su daina yawanci saurin lalacewa haka
to gaskiya kamata yi na daya a ƙara inganta su na biyu a ƙara wayarwa da mutane kai akan yanda ita kanta naira zaka alkinta ta mutum ba ka ga ba mutum ba ya ajiye a naira wurin inda ta yake da danshi ko jikakken wuri da ta kuma zai zo ya tarar da ita inda ya ajiye ta ba hukuma ya mutu tsaka ta ka ta ajiye ko kuma ka yaga ta da kanka kana ta da kuma ka ta ce wan naira zaka ko kudi zaka same shi inda yake ba saboda haka duk wani abu ya kamata mafi muhimmanci sanar da mutane wayar da mutane wayar da kan al'umma akan abubuwan da suka shafi yanda za a alkinta kudi dan kudi ba abun wulakantawa bane alkinta su ba kuma gyara su inda kuma za a mu'amala ta su ba tare da an samu matsala ba
barista Ma'aruf Muhammad kenan lauya mai zaman kansa Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a kanan Dabo. Da Nas FM akan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa da Badagi Radio a Minan jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkuwa FM Sokoto akan mita 95.5 da Haɗin Kai FM a Maiduguri jihar Borno kan mita 108 da Alfajir Radio akan mita 91.5 a katsinan Dukku, sai kuma ta trustradio.com.ng. Tunda farko kun ji yadda ƴan kasuwa ke fama da tsaffin takardun naira da suka lalace da ma abin da doka ta ce. To ko me ya kamata hukumomi su yi sannan ya aka yi takardun naira ba su cika a ƙarko kamar wasu yankuna ba? Na zanta da wani mai sharhi kan tattalin arziki, ga kuma abin da yake cewa.
Sunana Yishewu Aliyu, ina sharhi akan tattalin arziki. Su kudaden Najeriya ba ma kananan ba har manyan da damun su sun lalace saboda yanayin tabi'u na mutanen kasan akan kudin kasan, sai kuma su kansu bankunan kasuwanci na kasan da yadda suke rarraba kudaden kasan, sai kuma shi kansu babban bankin kasan wanda bai kula da dokokin kare kudaden kasan akan mutanen kasan. Waɗannan abubuwa an ka hada su gaba daya sune suka haifar da yanayin da muke ganin kudaden lalatattun kudaden kasan tun daga naira 5, naira 10, naira 20, naira 50, naira 100, naira 200, naira 500, kai har da naira 1000.
A ganinka me ke jawo hakan ake yawan samun lalacewar kudade?
To na farko tun daga shi babban banki da kuma wanda yake shine yake da doka akan samar da waɗannan kudade, ba a samar da kudade masu inganci sosai ma kasan. In ka tuna akwai kudade da ya shafi dangin kudaden takardun kuɗi masu daraja da kuma takardun kuɗi marasa daraja da kai har da polymer kudade na roba wanda ake kokari a kawo su domin su cici a rayuwar waɗannan kudade. Saboda su kudaden nan na takardu da ake buga su, kowanne yana da irin amfanin da aka kirkire shi don ya yi matattalan arzikin ƙasan. Amma ɗabi'un mutanen ƙasan, musamman masu ƙananan masana'antuwa da kuma ƙananan sana'o'i irin su masu sai da manja, masu sai da kosai, masu sai da kifi, masu sai da nama, da kuma kai har da ƴan babura wanda suka ɗauki babura a matsayin sana'a, za ka iska cewa daga an ɗauki kuɗi an basu, ba sa kokari su sa shi a dan jakan nan da aka yi don a irin sa kuɗi wanda ake ce ma wallet, ba sa yi. Sai dai kawai in ka ba su kuɗi su ji kunkuna su sa akan wanda su zauna. To kaga wannan muguwar ɗabi'a ce. Haka masu sai da kosai da abin da ya shafi dangi da mai, da hadda masu fenti, za ka yi suke ce mutum ya sa hannunsa a cikin mai amma kuma bai goge ba ya taɓa kuɗin ƙasan. Wannan bi yana rage ma kuɗin daraja da kuma da rayuwar kuɗin, kuma yana cutar da tattalin arzikin ƙasa. To haka muke a duk inda muke galibin mutanen Najeriya. Na yi bincike a haka, na yi iya ƙoƙari mu yi magana a kan haka, amma kuma yanzu da Daily Trust ta shirya, to yana da kyau a dada ilmantar da bankin akan nauyin da ke kansa na kare kudaden kasan da kuma mutanen kasan da wurin kiyaye kudaden kasan su. Kai abun ban mamaki idan kudin wata kasa a cikin Najeriya ba za ka taba ganin kudin kasan makociyarmu ya lalace ba kamar yadda namu ya lalace.
A ganinka me yake kawo hakan? Za ka ga kudaden kasashen waje da wuya ka gansu a lalace haka kamar ba Najeriya ba? Ba kamar irin na Najeriya ba.
Rashin kishin ƙasa ne da rashin kishin kuɗin ƙasan. Ai inda akwai kishi, ai muna da tarihi a ƙasan. Sanda ƴan mulkin mallaka suka kawo mana kuɗaɗen takardu da kuɗaɗen su, ai bamu kai yanzu wayewa da ilimi ba, amma kuma an daɗe ana kiyaye irin waɗannan kuɗaɗe. Amma ɗabi'unmu da suka sake na mu'amala da kuɗi, kowa yana son sai ya tara kuɗi ya gansu. Haka kuma mutane da suka lalace wajen sace-sace, ko dai na fushi da makami, ko kuma sace-sace wanda ya danganci gwamnati da hukuma, za ka iske an sato waɗannan kuɗaɗe an aje su a inda bai kamata a aje su ba, wanda wannan yana rage musu darajarsu da ingancinsu. Kuma mutane suna rashin kishin ƙasan. Sai ka ga mutum ya dugunkuna kuɗi take kawai daga baki, ba zai da lokacin ya ninke kuɗin ya sa inda zai aje. wannan rashin kishi ne kawai.
Kamar amma za a iya cewa ta bangaren bankuna su suna bada gudunmawa musamman da suke ganin ko a jikin injin ciran kuɗi na ATM kaje zaka tsinci irin waɗannan tsaffin kuɗaɗe wanda kamar su ma ba su tacewa.
Eto ai yana da dangantaka ne da su kansu hukumomin da suka bada kuɗin. Ai dokokin kare kuɗin daga babban banki ai ya fada ne akan bankunan kasuwanci. Kuma bankunan kasuwanci ya akwai dokokin fitar da kuɗaɗen. Saboda haka su kan ɗauki kuɗaɗen ne a fitar da su, in an fitar da su a je a wahalar da kuɗin, in an dawo musu su ma suna Allah su fitar da waɗannan kuɗaɗe. Saboda haka sai su sa su irin waɗannan mashina. Sannan kuma shi babban banki bayin aikin da ya kamata ya yi na kokarin kwakwashe waɗannan kuɗaɗe domin a sake buga sababbi a lokacin da ya dace. Duk da yake mu da kanmu za a iya buga kuɗi a wannan shekaran 2004 din nan a mun kafin wata shida a cikin tattalin arzikin ƙasar, in ka ɗaga kuɗin za ka ga yi mummunan lalacewa saboda lalacewan tunaninmu a kan.
Kamar za a iya cewa rashin inganci ne ko kuma yadda ake kula da kuɗaɗen ne?
Duka. Akwai rashin ingancin darajar kuɗin, akwai kuma rashin kula da kuɗaɗen, akwai kuma rashin samar da manhajoji da ilmantar da mutane akan amfani da kuɗin. Waɗannan abubuwa sai an haɗa su gaba ɗaya lokaci ɗaya a buga kuɗi masu daraja, a samar da su ya kai daidai da buƙatun tattalin arzikin ƙasar, sannan kuma a ilmantar da mutane.
A ganinka masu sayar da sabbin kuɗi suna taka rawa wajen lalacewar kuɗaɗen koya?
Da dama ai ba umarce su sai da kuɗin ƙasa ba, ai wannan ma saba ma dokan na farko kenan. Balantana kuma waɗanda suna siya ne galibi domin su je su yi liƙi da shi ko a wajen bukukuna ko kuma a wasu sha'anunnuka wanda a wannan lokacin kuɗin ya yi wahala ko min kinsa.
Kamar masu suma watsi ko manni a wurin biki suna ba da gudunmuwa kenan?
Ai sun ci ba da gudunmuwa saboda galibinsu za ka ga inda mutum ke rawa akan kuɗin ƙasa yake taka shi. Yadda yake taka kuɗin nan bai san kuɗaɗe ne masu yawan gaske aka kashe wajen lalata kuɗaɗen da suka lalace aka buga waɗannan ba. Bai san kuma kuɗaɗe ne masu yawa aka kashe aka sake ƙirƙiran waɗannan kuɗaɗe ba. Saboda misali in ka ɗauki naira 5, kai a matsayinka na ɗan jarida Malam Muslim, in an ce maka ga kwangilan buga naira 5, shin za ka karɓi naira 5 ka buga ta?
Yanzu a ganinka kamar a matsayin 'yan Najeriya wace rawa za su taka idan mutum ya samu irin kuɗaɗen da su lalace ko sun yage sosai haka?
A'a, matakai na farko shine duk kuɗaɗen da ka sha wahala ka same su to ka tuna wahalar da kai cewa waɗannan kuɗaɗe ka same su ne don su inganta rayuwanka ba don su lalata rayuwanka ba. Saboda haka irin kulat da zaka ba rayuwanka to ka ba waɗannan kuɗaɗe saboda su suke inganta rayuwar kowa da kowa a cikin tattalin arzikin ƙasa. Sannan kuma hukumomi dole sai an fara hukunta waɗanda suke mummunan mu'amala da kuɗaɗe. Yanzu kamar irin hukumomi wanda ake ta na gyara ɗabi'un ɗan adam dole sai an yi aiki da irinsu. Kamar misali irin hukumomi na Hizba ɗin nan na Kano wanda ake ta kai ruwa rana, a koya a gwamnati ta yi aiki da irin waɗannan hukumomi a ba su ilimin yadda za su ilmantar da mutane amfani da kuɗin ƙasar da kuma kiyaye shi, domin in an kiyaye shi an kiyaye darajar ƙasar ne.
Masu saurare da kalaman Yushewa Aliyu mai sharhi kan lamuran tattalin arziki shirin daga Laraba na wannan lokaci ya zo ƙarshe. A madadin abokan aiki musamman Aliyu Baban Ƙarfi, sunana Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.